بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنا taron musulmi manya-manyan malamai da shugabanni da jagorori da sauran 'yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah madaukakin sarki ya sake kawo mu kuma ya haɗa mu da ku a wannan birni na Kaduna cibiyar jihohin arewacin Najeriya a yau bayan wannan yini na Asabat 13 ga watan Jumada al'ula 14 ko shekara ta 1446 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina bayan godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya cancanci a gode masa a farko da ƙarshe da ko ina ina kuma isar da godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka yi ruwa da tsaki suka yi silar haɗuwa na da ku a wannan wuri kuma a wannan bigire mai albarka musamman kuma iyalan gidan malaminmu marigayi jagoran wannan masallaci har zuwa rasuwarsa fadilatul sheikh Muhammad Rabi'u Daura Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya haskaka makwancinsa Allah ya tayar da mu tare da shi a ranar kiyama fi dari karamatihi ikhwanan ala sururin mutaqabilin wannan sila ta faru ne ta hanyar abokina kuma malamina Dr. Amir Ismail Dawood wanda tun wancan lokacin da suka fara yin magana akan mu zo mu gabatar da karatu a wannan masallaci na dan fodiyo muka amsa amma muka ce Allah ne zai sa lokacin kuma wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara sai gashi yau Allah madaukakin sarki ya kaddara muna godiya gare shi kuma Allah ya tara mu gaba daya a cikin ladan gaskiya ban shirya wani maudu'i na musamman ba saboda na dauki wannan ziyarar kamar ziyara ce ta ƴan uwantaka yanzu mu haɗu da ƴan uwa kuma mu yi wa juna nasiha da duk abin da ya sawwaka shi yasa aka yi ta tambaya ta menene maudu'i nace ni ma ban sani ba amma idan na zo Allah zai sanar da ni dazu kuma na tambayi Malam Fawwaz ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jagorancin zuwan akan wani maudu'i ne shi ya zaɓa shi ma ya ce sai abin da ya sawwaka to nazo na zauna anan dan uwana al-Sheikh al-Qadi Abubakar Salihu Zaria wanda ya fara bude mana wannan majalisi da kalmomi masu albarka na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da surukin sa al-Ramma da ayoyi daga bakin sa na wannan daddadan murya mizmaru min mazamiri Ali Dawud Allah ya albarkace shi kuma Allah ya albarkaci wannan surkunta Mala Abubakar ina yake ne ya je dawo to ka san kai duk inda surkuntar ka take duniya tana bibiye da kai kamar yadda duniya ta san anti wance kuma ta zo ta san anti wance yanzu nan gaba ko ba a san wane ne sirikin na gaba ba in an zo za a sake anti wance wa anti wance don yadda ita anti wance ta yi hakuri aka kara mata dayan ma tana nan akan hanya ita ma ta yi hakuri idan gaskiya ne mu maza ba ma da amana tunda Mala Abubakar ya ce amanar anti to kowa ma zai iya cin wannan amana wani ma anan ya fara kallo na ba mamaki shi ma zai ci amanar muna wa Allah madaukakin sarki godiya da ni'imar musulunci tunda ya zauna yace zai yi darasi ne akan hadisi daya kuma na ji dadin wannan sai nace to tunda haka ne nima bari in yi akan hadisi daya amma ni zan dauki takaitaccen hadisi ne daga cikin Jawami'ul Kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna fata Allah ya amfanar da mu da shi hadisi ne a cikin Sahihul Bukhari daga Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi yace wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yace da shi ya rasulullah ausini yace da shi ya ma'aikin Allah kai mun wasiya kai mun fadakarwa ka gaya mun kalma ko kalmomi da za su mun amfani da kana nan da baka nan waɗanda za su mun amfani a al'amura na duniya da al'amura na addini sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amsa masa da jumla mai kalma biyu kadai yace da shi la taghdab yace da shi karka yi fushi ko karka rika fushi ko karka zama mai fushi sai mutumin yace naji wannan zidni karamin wata wasiyar na rike wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita masa wannan abin da yace bai kara ba bai rage ba yace la taghdab kada ka rika fushi ya sake maimaitawa raddada miraran inji Abu Huraira ya rika maimaitawa karo bayan karo yana ce da shi ka kara mun shi kuma yana sake maimaita masa yana ce da shi la taghdab kar ka rika fushi sai ya zama iyaka wasiyar kenan bai kara wata kalma ba akan waɗannan kalmomi guda biyu da suke da ma'ana ɗaya kada ka rika fushi ka ji kamar wasiyar ta taƙaito amma idan kai la'akari da abin da ke kunshi a cikin ta na ma'ana da abin da take dauke da shi na amfani domin rayuwar duniya da kuma rayuwa ta addini sai ka ce lalle wannan ta wadatu kuma ta wadatar a matsayin wasiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la taghdab kada ka zama mai fushi kada ka rika fushi abinda ake nufi da fushi shine tafarfasar zuciya da take iya juya tunanin mutumin da ya auku a kansa ta yadda zai iya sa ya aikata ko ya faɗi abin da inda babu ita ba zai faɗa ko ya aikata ba. Wannan shine ma'anar al-ghadab, irin wadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a yi kenan. Da ya ce karka yi, ya faɗa ne a matsayin shawara kuma a matsayin hani, tunda wasiya ya ce a yi masa. Wanda ya nemi wasiya ko kamar ya nemi shawara ne. To amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shawara aka nemi ya bayar, idan ya yi da sunan umarni to ya zama umarni na dole, idan ya yi da lafazi na hani ya zama hani na dole a bari, sai dai idan akwai wani dalili da zai nuna ba dole a bari ko dole a aikata ba. Don haka wannan ke nuna cewa dole ne mutum ya kame kansa kada ya yi fushi, kuma wannan ke nuna cewa yin fushi da samar da sanadiyar da za ta sa mutum ya yi fushi da har zai jawo abin da wannan hadisi a saba masa haramun ne. Kuma wannan yake nuna cewa ɗaya daga cikin jigajigan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa ke bukata, da har za a iya cewa an nema kuma ba a mutum ɗaya ba shi da wani ya ce yi min wasiya, shi kuma ya amsa da abu ɗaya, ya nema a ƙara ya sake maimaitawa, to ya nuna cewa wannan wasicin babu wani wasicin da ya dace a lokacin sama da shi. Sannan kuma wannan wasicin ba ya shafi mutumin bane kadai, shi yasa Abu Hurairah yace ja'a rajulun, bai ma faɗi sunansa ba. Riwayoyi sun zo mabambanta akan wane ne shi, damuwar ba ita ce wane ne shi ba, me aka gaya masa, abinda aka gaya masa ya shafe mu gaba ɗaya. Malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya taƙaita wasicinsa ga wannan mutum akan haka, ba wai don saboda mutumin yana da fushi bane, a'a, don saboda mafi alherin wato guzurin da zai jagoranci samun nasarar mutum a al'amura na rayuwa da na addini shine mutum ya zama baya da fushi. Sannan mafi sharrin hanyar da shedan zai samu kofa akan mutum ya hana shi cin nasara a al'amuran addini da rayuwa shine ya zama yayi saitara a kansa ta hanyar sanya masa fushi. Kuma yawan yadda dan adam ke mallakar zuciyarsa akan rashin fushi kada yayi, da kuma kashe wutar fushin idan yayi, yawan nasarar wannan mutum sama da sauran mutanen da ba haka ba, kuma yawan nisantar mutum daga wannan umarnin na cewa kada mutum ya rika fushi ko daga wannan hanin, yawan yanda mutum zai rika samun matsala da cikas a rayuwarsa, sawa'un a bangaren addini ko a bangaren rayuwarsa. Fushi asalinsa daga shedan ne, kuma shedan dama yana samun sulta akan mutane ta manya-manyan kofofi guda uku ne, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya ce. Kofa ta farko ita ce fushi, kofa ta biyu ita ce wato asukur, maye na shaye-shaye. Idan ya sawa mutum maye ya fita a cikin hayyacinsa, sai ya juya shi ya sa ya yi abin da shi shedan din yake so, sai mutum ya farfado ne ya gane shi da bai yi niyyar yayi kaza ba. Sai hanya ta uku ita ce bacci, saboda lokacin mutum baya cikin hankalinsa. Shi yasa zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da mu a addini yadda za mu magance yadda shedan zai iya cutar da mu idan mun yi bacci. Shedan za ka yi bacci kai alola, idan za ka yi bacci ka karanta kayi tasbihi idan zaka yi bacci ka karanta ayatul kursi ai duk wannan saboda maganin kar shedan ya zo ya iya maka illa ne domin wanda duk bai yi wannan ba to ya bada kansa ga shedan saboda lokacin da ka kwanta duk kofofin da za iya cutar da kai a bude suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in mutum yayi bacci ba tare da ya dauki matakai na rabuwa da shedan ba shedan zai zo ya kwanta ne a hancinka yayi bacci fa inna shaytana yabitu ala khayshumihi shi yasa kuma aka sunnantar da idan mutum ya tashi ya face hancinsa sau uku ko da alolar da zaka yi mai daidaya ce to in dai ka zo face hanci kayi sau uku saboda wannan shedan din wannan duka don ya nuna shedan yana saitara akan mutum idan yayi bacci to haka kuma inda yake saitara akan ɗan shaye-shaye dukkan abin da kake gani na lalacewa da ke faruwa a cikin al'umma da barna da ake yi kowace iri da aka samu akwai gudunmawar shaye-shayen miyagun kwayoyi a ciki wanda shedan ne yake samun wannan kofa domin batar da waɗanda suka bi shi to sai kuma hanyar fushi ita hanyar fushi ko a cikin addini wanda duk zai yi shaye-shaye wannan dama bai jingina kansa ga addini ba wanda zai bacci ya samu magani tunda idan ya zo ya karanta ayatul kursi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a yi gadin sa inda shedan ba zai samu dama a kansa ba amma fushi fa ba wanda ya maka alkawarin za a sa wani yayi gadi ya hana ka fushi kai ne la taghdab kai din kar kai fushin kuma wannan hadisin yana nufi duk abin da zai iya jawo kai fushi idan ka san abu kaza na sa ka kai fushi to ka kaurace masa sannan duk abin da yake iya sa idan ka yi fushi ka saukaka wannan fushin ka sanya tashi to ka dauki mataki akan sa duk shine ma'anar la taghdab kar ka jawo fushin idan fushin yazo kuma ka rabu da shi fushi yana da kishiyoyi guda uku ne a shari'a kuma duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar akan mutum ya siffantu da su siffa ta farko ita ce al-hilmu siffa ta biyu ita ce al-ana siffa ta uku ita ce ar-rifq dukkan su a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan mu yi su saboda a samu kishiyar fushin siffar al-hilmu shine wato ba za ka ce haƙuri kawai ba haƙuri shine as-sabr amma al-hilmu shine ƙoƙarin kamewa da danne zuciya kar ka yi abin da bai kamata ba domin shine tamallukun nafsi ko tamallukul insani nafsahu inda al-ghadab mutum ya iya mallakar kansa idan ya yi fushi ko kafin ya yi fushin ya iya controlling kar fushin ya zo idan kuma fushin ya zo ya iya controlling kar fushin ya sa ya aikata abin da zai yi da na sani wannan shine al-hilmu sai kuma al-ana al-anatu kuma shine sannu-sannu da bin abubuwa a hankali shine at-ta'anni wa adamul ajala wato bin abubuwa sannu-sannu da kuma rashin gaggawar daukan mataki akan abu ar-rifqu kuma shine tausasawa shine al-linu fil mu'amala tausasawa a cikin mu'amala waɗannan abubuwa guda uku sune idan mutum ya siffantu da su to zai yi maganin fushi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cikin sahih muslim na abu sa'idin al-khudri ya gaya wa wani daga cikin sahabbai ashaj abdul qais annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fika la khaslataini yuhibbuhuma allah wa rasuluhu kana da waɗansu ɗabi'u guda biyu waɗanda Allah da manzonsa suke so al-hilmu wal-ana Allah ya baka haƙuri da taka tsantsan Allah kuma ya baka wato bin abubuwa a sannu da nutsuwa har yake cewa waɗannan ɗabi'u guda biyu halitta ta aka yi da su ko ni ne wajen kokari na samar da su a jikina na samar da su a kaina annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka Allah ya halicce ka da su jibilla ce Allah ya dora ka akai wannan shine alhilmu da alana to sai kuma arifku shi ma ya tabbata cikin hadisi cikin muslim daga nana Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace arifku ma dakhala fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana yace hakuri ai abin nan arifku shine menene ma to tausasawa da kuma rashin tsanantawa akan abubuwa yace duk wani abu da aka samu tausasawa a ciki to sai an samu wannan abun yayi kyau duk kuma abun da aka rasa shi a ciki sai abun yayi muni saboda haka muke da bukatar waɗannan halaye guda uku mu siffantu da su idan mutum yana da hakuri da takatsantsan idan mutum yana da nitsuwa akan al'amura idan mutum yana da sauki da tausasawa to ba zai zama yana da fushi ba amma saboda tsananin da fushi yake da shi shi kadai ne sai haɗe duk waɗannan amma mutumin da yake da hakuri kadai alhilmu kamewa amma baya da al'anatu baya da arifku to za a iya samu still kuma ya iya fushi ko kana da biyu baka da daya in dai mutum za a iya ce bai da fushi to sai ya siffantu da waɗannan guda uku saboda madakhil ko hanyoyi da shedan ke shiga mutum suna da yawa hanyar shedan da yake iya batar da mutum ba guda ɗaya bace shi yasa Allah ya ce la tattabi'u khutuwati shaytan hanyoyin shedan da kofofinsa suna da yawa don haka dai ya'yan uwana wannan hadisi yana nuna mana cewa mu zama masu hakuri da kamewa kar mu rika yawan fushi duk mutumin da yake da tsananin fushi to zaka same shi yana samun matsala a addini yana samun matsala a rayuwa duk wanda yake da fushi ba zai iya addini ba saboda a cikin addini Allah ya ce duk hukuncinsa sai kai hakuri ka iya yi fasbir li hukmi rabbik kuma idan zaka yi addini to sai an cutar da kai ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا وان تصبروا idan baka da hakuri ba zaka iya addini ba shi yasa babban abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike da yasa ya ci nasara shine hakuri isbir ala ma yaqulun fasbir sabran jamila to sai Allah ya ce da shi wannan hakurin ba kai kadai kai ba yan baya ma fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban abin da yake make shi kuma sai Allah ya sa masa hakurin ya zama a jikinsa yake dabi'a ce tun kafin ya zama annabi dama haka yake to duk wanda Allah ya taimake shi yana da iya kamewa da iya hakuri da dannewa idan an masa ba daidai ba to zaka samu yafi cin nasara a dukkan al'amura a addini yana gaba da waɗanda suke da yawan fushi sannan a cikin rayuwa kuma yana sama da waɗanda suke da saurin fushi idan mutum yana da saurin fushi ba zai iya jagoranci a cikin addini ba Allah madaukakin sarki yace duk waɗanda suka zama jagorori a addini hakuri yasa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru suna da hakuri sai muka sa suka zama jagorori a addini wanda bai da hakuri ko yayi jagoranci a addini ba zai ci nasara ba kuma kullum za a yi ta kuka da shi babban makamin annabawa shine hakuri da rashin fushi babban makamin malamai magadan annabawa shine hakuri da rashin fushi hakuri tsakanin kai da Ubangiji akan hukuncensa hakuri tsakanin kai da mutane waɗanda kake jagorancin su saboda Allah to ballantana kuma cikin mu'amala da mutane wanda duk baya da hakuri ba zai iya shugabanci na mutane ba zai iya siyasa kuma ya ci nasara a ciki ba wanda bai da hakuri kuma yana da saurin fushi ba zai iya zama da kowa ba ba zai iya zama da mace ba ba zai iya zama da ƴaƴansa lafiya ba ba zai iya zama da iyayensa lafiya ba dan duk waɗannan da suke kewaye da kai babu wanda aka maka alkawarin zai rika gaya maka abin da kake so ko zai rika aikata abin da kake so ko a kuskure ko a ganganci sai an gaya maka abin da baka so kuma sai an aikata maka abin da baka so to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure kai ya ce la taghdab kar ka rika fushi inda zamu dauki wannan hadisi mu nada shi akan mu kamar rawani ko ina muna tafiya da shi wani abu yana faruwa in tuna da wannan hadisi wallahi zamu samu saukin al'amura da yawa a cikin rayuwar mu mabudi ne fa na cin nasarar rayuwa a kowane bangare duk kafiran duniyar nan da kaga sun ki su bi Allah sun yi fushi ne rashin hakuri ne inda za su iya hakuri su danne zuciyarsu daga kafircin da suke yi su canza su yi hakuri kamar yadda musulmi suka yi da duk duniya sun zama musulmi duk mutumin da daga an ai babu wani a duniya da bai a yanzu a cikin abin da ya bayyana da mutane ba su ji sakon manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam inda a ce mutane sun cire sun yi amfani da la taghdab suka ji sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum sai ya cire duk wani obstacle inda ya hana shi bai musulunta ba da shikenan sai ya karbi tauhidi sai ya musulunta to ha kuma waɗanda suke cikin musulunci aka jarrabe su da laifin munafunci karamin munafunci aka jarrabe su da zalunci aka jarrabe su da fasikanci aka jarrabe su da kowane irin laifi inda a ce sun yi hakuri sun canza zuciyarsu wannan tafasar da za ta sa idan shedan ya kawo hari ya sa shi ya aikata wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazar sai suka ba su yi fushi suka karbi abun shedan din ba to da dukkan mutane sun zama mutanen kirki madakil din shedan kar ku manta guda uku ne da lokacin da mutum yake bacci da lokacin da yake maye to yanzu ba bacci muke ba ko ba maye muke ba me yasa muke laifi al-ghadab ne da a ce dukkan mu mun yi hakuri duk laifin da kaga an yi a duniya rashin hakuri ne yasa aka yi duk sakon Allah da kaga an yi rashin hakuri ne da mutum ya kame zuciyarsa ba zai yi wannan sakon ba idan mutum ya faɗi wata kalma wanda bata dace ba rashin hakuri ne yasa ya faɗe ta idan mutum ya aikata wani abu da gabarsa wanda bai dace ba rashin hakuri ne yasa al-ghadab ne ya jawo baka babban makami da shedan ke daukawa ya rika cakkan mutum da shi shine al-ghadab wanda kuma shine wato diddu sabr ko al-hilm ko al-ana ko ar-rifq sannan idan mutum yana da fushi ba zai arziki ba saboda duk wanda zai arziki sai yayi hakuri wajen nema don daga ƙasa ake farawa idan baka yi hakuri ba sai kace kai zaka yi ci da zuci yadda kaga wani a yau haka kai ma kake so ka zama a yau shi kuma ba a yau ya zama haka ba kai kuma kace dole zaka zama a yau to ba zaka taba arziki ba idan kana da fushi ba zaka taba ilimi ba saboda ba wanda ya taba yin ilimi a rana daya kuma ba wanda ya taba yin ilimi ransa bai baci ba amma idan kace kai ranka ba zai baci ba haka kawai zaka yi ilimi ba zaka taba yin ilimi ba saboda wanda da ya fi cancantar a bashi ilimi kyauta shine wanda Allah ya masa alkawarin sa nukuri uka falatansa shine wanda Allah ya masa alkawarin la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana in aka karanta kawai ka bi amma ba a yi masa haka fa idza qara'nahu cikin sauki ba sai da aka yi ko mala'ika ya matse shi ya saka ce ikra kuma aka tsaya a karisa ayar aka sake matse shi haka yi hakuri har aka gama alqur'ani inda ba don annabi sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da la taghdab da bai sauke qur'ani ba saboda sai da aka yi shekara 23 mutumin da ke da gaggawa zai ce shi a yau a biya masa duka magana ta kare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haddace alqur'ani a shekara 23, kai kuma kana zo ka haddace a shekara 3 ba gaba ba, kai fushi kai zuciya ka watsar. Duk wanda kaga ya rasa ilimi bai yi amfani da la taghdab ba. Duk wanda kaga ya rasa arziki ko sana'a ko noma ka yi bana sai aka yi fari, ko baka samu abin da kai tsammani ba, ka shuka kwano kaza ko ka shuka buhu kaza sai aka ce zai bada kaza, sai baka samu ba, sai kai fushi, shikenan magana ta kare, rabon noma ya wuce ka. Ko ka fara kiwon kifi, ko kana kiwon kaji, ko kana kiwon awaki, sai suka mutu, ka sa musu wani abu suka to ba za ka yi arziki da kudin kaji ba. Na fata ana fahimta. Sai dai ka je ka nema ta wani wurin. Duk wani abin da za ka yi a duniyan nan in ka dauki wannan sinadari na la taghdab, to za ka ci nasara. Kuma duk wanda kaga ya ci nasara a wani abu da ya sa a gaba a duniya, ya yi amfani da la taghdab ne min haithu yash'uru aw min haithu la yash'ur, ko ya san hadisin ko bai sani ba, dole dai sai da ya hakuri kafin ya samu, saboda ba wani abu a duniyan nan da za ka samu ta hanyar fushi sai idan ka yi hakuri. Haka kuma idan mutum bai yi hakuri ba, ba zai zauna da lafiyar gangan jikinsa ba. Duk mutumin da yake da fushi, to gangan jikinsa ya fi buduwa wa cututtuka kala-kala. Da yawa daga cikin cututtuka da suke kashe mutane a yanzu suna da alaka da fushi, musamman kuma cututtukan da suka shafi zuciya. Fushi yana jawo ciwon kai, fushi yana jawo high blood pressure, ciwon hawan jini, fushi yana jawo insomnia, ciwon rashin bacci, fushi yana jawo heart attack, ciwon bugun zuciya da zai iya sa mutum ya mutu lokaci guda. Sannan karshe ma, ko baka kamu da ciwo ba, fushi yana iya sa ka ji duniyar ma ba za ka iya ta ba. Shi yasa mutane da yawa suke ta mutuwa, musamman kuma matasa, saboda mutum ya je auka da kansa ga abin da zai kashe shi. Wani rahoto na second quarter din wannan shekarar da WHO, hukumar lafiya ta duniya, ta fitar shine hanya ta uku da take jawo yawan mutuwa a duniya ita ce suicide. Bayan rashin lafiya da mutum zai yi ya mutu natural death, sai accident, sai kuma suicide. Mutanen da suke mutuwa a kowace shekara mutum sama da 700,000 suke mutuwa a kowace shekara, waɗanda za su kashe kansu. Me yasa su kashe kansu? Rashin amfani da la taghdab. Duk wanda ya yi hakuri da wannan duniya ba zai kashe kansa ba, saboda idan kai hakuri ka jira a wannan ranar da ka kashe kanka, dama a ranar za ka mutu. Ba wani mutumin da ya taba kashe kansa kuma ya mutu a ranar da mutuwarsa bata zo ba. Don haka da ka jira mala'ika dama yana hanyar zuwa, sai ka je bari ka taro shi. Ba ce ma ana tarayyan mala'ika. Kuma galibi cikin waɗanda suke mutuwa ta hanyar suicide matasa ne, shekara 15 zuwa shekara 30 su ne galibin waɗanda suke mutuwa ta wannan hanyar. Idan kaga an kasa zaman lafiya a ƙasa, fushi ne da rashin hakuri yasa, ko fushi akan talauci, ko fushi akan kabilanci, ko fushi akan jahilci na addini da karkatacciyar fahimta ta addini, ko dai wani dalili da zai iya jawo a yi yaƙe-yaƙe ko a yi fashe-fashe, ko duk wani abin da za ka ga masu laifuffuka suke aikatawa, fushi ne da rashin hakuri yake jawo shi. Hakika idan muka zama masu hakuri, muka zama masu magance fushinmu, wallahi za mu ci nasara a cikin rayuwarmu bisa wannan wasici na alkhairi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka jama'a, mu zama masu hakuri. Yadda zaka gane nisan mutane daga wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine ka rika shiga cikin social media kana ganin comments din mutane akan al'amura na yau da kullum shine zaka gane mu inda za su yi hakuri akan mutane musamman kuma ma akan malamai ko akan shugabanni da zaka ga wasu daga cikin abubuwan mutane ba sai sun fada ba akwai kuma abubuwan da mutane da su fada sannan fa yusbihu alama fa'alu nadimin daga baya sai mutane zo su yi ta nadama da a ce sun yi hakuri da bai zama haka ba sannan kasashe da yawa musamman kasashen musulmi sun auka cikin niƙa su suka fada cikin yakin basasa saboda rashin aiki da wannan hadisi ne la taghdab sannan mutane da yawa sukan jawo wa kansu musiba wanda zai sa kasar su gaba ɗaya ta zo ta kama da wuta saboda rashin amfani da wasiyar la taghdab a ce za a fito zanga zanga a ce za a yi fito na fito duk sai kaga abun yazo ya jawo kasar gaba ɗaya ta zo ta rikice saboda rashin amfani da wasiyar la taghdab haka mu gane da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi la taghdab akwai babbar manufa a ciki akwai babban sako a ciki ba ga mai tambayar kawai ba a'a ga dukkan wanda zai ji kada mu rika fushi yanzu abu na gaba shine idan mutum yana da fushi ya zai akwai mutumin da a tabi'arsa shi yana da yawan fushi abinda mutum ya kamata ya zama yana da yawan yi idan yana da fushi shine yawan ambaton Allah da kuma yawan neman tsari daga shedan saboda wannan fushin daga shedan yake don Allah ya ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah sannan ya tabbata a cikin hadisi cikin sahih al-bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya sai ga wani ya daga jijiyar wuya idan sa yayi ja suna ta zage zage ana rike shi yana cewa a bar ni in irin waɗannan mutanen ka san irin wannan a bar ni in gama da shi ana ta rike shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid yace na san wata kalma ɗaya da zai faɗa da ya daina jin duk wani abin da yake jin aka ce menene yace yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaje ka samu mutum in yana fushi kace ya faɗa ba zai daina faɗa ba shine za ka gane illar da aka ce la taghdab din kace a'udhu billahi minash ko ka faɗa kai ne a'udhu billahi shi ba zai daina faɗa ba amma da zai faɗa in ya faɗa wa zai wa amfani shi zai wa amfani amma ba zai saboda wa zai hana shi shedan sai ya barka kace a'udhu billahi min shi ai ba zai barka ka faɗa ba a daidai lokacin ne ma shedan din zai sa masa ya ji cewa shi yanzu ya fi karfin a sa shi to wannan shine illar shedan a dan adam don haka ambaton Allah da yawan neman tsarin Allah daga shedan yana daga cikin maganin fushi a wurin mutum idan mutum cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim zai iya magance masa amma fa ka faɗa da ikhlasi wani yana faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim din yana shirin anjima kuma zai bugu wannan bai yi amfani da ita inda ta dace ba ya faɗa tsakaninsa da Allah kuma yana hararto ma'anarta tabbas sai ta yi masa aiki malamai suka ce hanyoyi guda uku ne mutum ya ambaci Allah hanya ta biyu ita ce mutum ya canza yanayin da yake kai idan yana tsaye ya zauna don ya tabbata a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza ghadiba ahadukum idan ɗayanku fushi ya kama shi wa kana qa'iman falyajlis idan yana tsaye ne ya zauna fa in zahaba anhu alghadab wa illa falyattaji' idan bayan ya zauna fushin ya tafi shikenan idan bai tafi ba ya kwanta idan zaka iya haka ka gwada ka gani kana yin hakan zaka ji ka huce da gaske in dai ka tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu da ka fusata zaka kai duka ko zaka kai naushi ko zaka yi zagi sai kawai ka tuna da wannan hadisin sai ka zauna zaka ji ka nutsu idan ka ji baka yi baka kwanta to kana kwance ko me zaka yi wannan kwanciyar ba na tsoro bane, ka kwanta ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kwanta kuma don ka sama wa kanka sauki. Wannan tafarfasar da zuciyarka take yi, cutar ka za ta yi, kai za ka jawo kanka, ba za ka dade ba a duniya. Yana ɗaya daga cikin asbab da suke takaita rayuwar mutum a wurin likitoci shine mutum ya zama yana yawan yin fushi. Duk lokacin da kake yin fushi yana sa zuciyarka tana tara wa kanta wani hayaki wanda zai iya sa wato zai rage wa zuciyar karfi, yanda lokaci ɗaya za ta iya kamuwa da ciwo ko ta fashe. Shi yasa duk waɗanda zaka samu heart attack ke kama su da wuri, ko waɗanda depression ke kama su da wuri, su zama ko su haukace ko su mutu, zaka samu tushen sa akwai fushi a ciki. Allah ya tsare mu. Bayan wannan matakin sai mataki na kayayyafa wa kanka ruwa. Shi wannan akwai hadisi, wasu malamai sun ce hadisin bai inganta ba, Albani dai ya ce hadisi ne da ifi, waɗansu malamai kuma sun inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal ghadaba minash shaitan, shi fushi da ka ganshi duk in ka ga mutum yayi shaytan ne ya kawo shi. Wa innash shaitana khuliqa minan na, shi shaytan dama daga wuta aka halice shi. Sai ya ce abinda kuma yake kashe wuta shine ruwa, don haka idan ɗayan ku yayi fushi ya kashe wannan fushin da ruwa shine yayi alola. Idan ka ji ranka ya ɓaci sai suka ce ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, idan ka ji bai sauka ba ka zauna, idan ka ji bai sauka ba ka kwanta, idan ka ji bai sauka ba to tashi kai alola, in ka ga duk bai sauka ba to kai ma shaitan din ne. Ba kawai ka bi abokinka ku je ku yi abin da ka ga dama, don ba wanda zai ɗauki waɗannan matakai kuma fushin bai tafi ba, saboda ai kafin ma ka ɗauki matakin shaitan ba zai yadda ba, kana farawa kuma zai tafi ya barka. Shi yasa wasu malamai suka ce idan aka ga mutum ya ƙi kuma duk yayi wannan abun to ka zo ka masa kiran sallah kai, in kai ne kuke faɗa kaga yaki kai kai fushi yaki yayi, kawai ka fara kiran sallah, ana fara kiran sallah shaitan zai gudu a wurin. To in kuma har shaitan din bai tafi ba to shi din shine shaitan din, to kaga wannan sai dai ku kwashe a guje kawai duk ku rabu da shi. Irin fushin da yake sa mutum kaga ya dauki makami, irin fushin da yake sa mutum kaji yana faɗan kalmomi na kafirci, irin fushin da yake sa kaga mutum zai iya kisa, duk mutumin da yake da irin wannan to idan ka ganshi kawai ka gudu masa, saboda inna ma ahul qarin, shaitan ne yake tare da shi. Abin da za mu faɗa na ƙarshe shine shi fushi da ka ganshi yana da matakai. Fushi kala biyu ne, akwai al-ghadabul mahmud, akwai al-ghadabul madhmum, akwai al-madhmum, akwai al-mamduh. Akwai fushi wanda yake abun yabo ne, akwai fushi kuma wanda a kansa muke magana shine mummunan fushi. Fushi abun yabo shine fushi akan hanyar Allah, fushi saboda Allah, fushi da fushin Allah. Duk wanda Allah yake fushi da su kai ma kai fushi da su, wannan ibada ne. Ai Allah ma daga cikin sifofinsa shine Allah ma yana fushi da wanda ya cancanta ai fushi da shi. Waɗanda suka yi fushi annabi Allah ya fushi da su sune al-maghdubu alaihim. Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi. Daka duk wanda Allah ya fushi da shi kai ma kai fushi da shi. To irin waɗanda suka cancanta ai fushi da su sune waɗanda suke sabawa Allah da abokan adawa da Allah da abokan adawa da addini, waɗannan kai fushi akan laifinsu. Kuma karkarin ka ganin abubuwa na sabo kuma ba kai fushi ba, wannan kuma rashin imani ne. Kaga mutum yana aikata sabo kuma ka ji a cikin zuciyarka baka ji komi ba, wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adhaful iman, mafi raunin imani shine ka je a ranka baka so. Ko wannan ma baka iya ba, baka yi fushi da ana sabawa Allah ba, to wannan kan baka da imani, wannan kan baka da imani. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fushi, amma yana fushi da fushin Allah ne. Inda Allah yake fushi anan yake fushi. Yana yin hakuri a inda ya dace ayi hakuri, yana yin fushi a inda ya dace ayi fushi.
haka kai ma idan irin wannan fushin ne sai kai yana daga cikin fushi kuma wanda ba laifi ba shine idan aka bata maka rai a matsayin ka na dan adam dabi'a kana iya yin fushi ba dole sai akan addini ba idan aka yi maka sata zaka yi fushi mana dole Allah gafarta musamman a wannan zamanin idan aka cuce ka daga dukiyarka dole zaka yi fushi idan aka zage ka dole zaka yi fushi to amma wannan fushin sai ya zama anan ba la taghdab na cewa la tabtadi il ghadab ba an gane a la tusirra fil ghadab karka ci gaba da fushin yanda zai cuce ka ne amma ba za a ce karka yi fushi ba saboda ba a dukan ka kuma a hana ka kuka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama inda ya dace yayi fushi yana iya yin fushi lokacin da Zulkhuwaisira At-Tamimi yazo ya zazzagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai an ga yayi fushi yazo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ka mana adalci ba adalci kake mana ba wannan kaga ai da shaksiyar sa yake yi an ga zuci an ga idon sa an ga fuskar sa ta canza launin sa ya canza ran sa ya baci amma shi rube ce komi ba wannan rashin yin maganan shine aiki da latar dab anan ba wai kar yayi fushin ba a'a kar ya dauki mataki idan an yi fushin sai ya shiru abin sa shi yasa Umar yanda zaka gane bai yi fushin ba kuma yayi aiki da abin da ya fada shine Umar yace in sare kansa sai annabi ya ce akarka sare kansa inda yayi fushin irin naka da tuni zai ce ku ne ma ku dauki mataki a kansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar shi kar ku taba shi shi bai masa komi ba kuma bai ce ai masa komi ba kuma an ce za ai masa yace kar ai masa komi wannan shine aiki da la taghdab amma baya nufi wanda ya kamata a ce na karkashin ka ya rena ka ko yayi maka abu da bai dace ba kuma kai sai kai mummushi saboda an ce la taghdab a'a ba za ka yadda da wannan ba ina fata ana fahimta shi wanda ka fi karfin sa yayi maka abu reni ka dauki mataki wannan shi kuma ai girma ne ka ki daukan mataki ka ce kai hakuri wannan kuma ai ragwanta ne ba aidda kuma da ragwanta ba addini ina fata ana fahimta yawa kaga a musulunci babu batun wani ya bare ka ta hannun dama sai ka mika masa hannun hagu ba haka aka ce ba a'a ba a ce addinin musulunci ba babu wannan duk wanda ya mare ka a hannun dama sai kai mene sai kai ma ka mare shi a bangaren dama wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha in kuma zaka iya faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah sai ka yafe amma in ba zaka iya ba ka kwala masa mari irin yanda ya mare ka wannan babu laifin komi karka ce wai ya mare ka la taghdab a'a la taghdab din shine ka mare shi amma karka kara wata ina fata ana fahimta ka mare shi iya yadda ya mare ka wannan duka baya nufin a addini cewa idan an yi maka karkarama sannan idan an faɗi mummunar magana a kanka kai ma ka iya faɗa a inda ya dace la yuhibbullahu aljahra bisu'i min alqawli illa man zulim idan an yi maka karama wannan duk ba laifi bane shi yasa idan wasu sun zagi annabi sallallahu alaihi wasallam shi baya yin zagin amma sai ya ce hasadun musabici ya mayar musu shi ba sai yayi da zagi ba amma zai mayar musu da kalmomi na hikima irin wanda za su ji lallai da gaske su ma an gaya musu kalmar da ta dace da su ina fata ana fahimta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mata suke rigima matansa suka hada kai gaba daya suka zo suka ce yayi musu adalci akan nana Aisha su ba su yadda ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shiru bai ce da su komai ba sai ummu salama sai ta tashi sai ta fara gaggaya wa nana Aisha magana a'a ba ummu salama ba zainab bintu jahsh sai ta tashi ta fara gaya mata maganganu masu zafi annabi sallallahu alaihi wasallama yana shiru tayi daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya daga kansa sai ya bar Aisha akan ya bata dama ta rama kaga la taghdab baya nufin cewa in an yi maka karkarama amma in za ka rama karama daidai yanda aka yi maka sai ta tashi ita ma sai ta rama amma da maganganu bata kai hannu ba don haka idan kishiyarki ta zage ki ke ma ki rama idan kishiyarki ta mare ki ke ma ki rama idan matarka ta dauko wuka ka kwace. To ba ka bi da karfi ba. Saboda haka wannan duk fa'idoji ne dangane da yadda za mu rika controlling din abubuwa na rayuwarmu akan aiki da wannan hadisi na la taghdab. Ko muna fata Allah madaukakin sarki ya sa mu zama daga cikin bayinsa waɗanda suke iya rike fushin su. Waɗannan su ne wanda Allah ya yabe su, yace wal kazimin al ghaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wannan shine abin da Allah yace khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Shine ma'anar fa'fu anhum wasfa inna Allah yuhibbul muhsinin. Shine ma'anan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Allah ubangiji madaukakin sarki ya bamu hakuri ya kuma bamu damar iya rike kanmu akan fushi da kuma magance fushin mu idan mun yi abinda muka fada daidai. Allah ya bamu lada, kuskure kuma Allah ya yafe mana. Allah ya sa kar ku yi fushi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.